من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا شرين دهدو غواتن زلقيدة هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو دايا داري هدو دا أربعين دا شدا daidai da 22 ga watan 5 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjid al-Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda kuma wannan shine darasi na 63 a cikin wannan littafi kafin mu shiga cikin karatu na miƙa sakon ta'aziyya ga ƴan uwa na rasuwar daya daga cikin dattawa kuma mahalarta wannan masallaci mai albarka wanda satin da ya gabata rana ita yau muna tare da shi a cikin wannan karatu Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa yau Malam Umar shugaba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya girmama ladansa Allah ya bashi aljanna madaukakiya kurakuran da yayi Allah madaukakin sarki ka kankare masa su sannan hasana dinsa ko kyawawan ayyukansa Allah ya dora masa mizanin kyawawan ayyuka abinda ya bari na iyalai kuma Allah madaukakin sarki ya yi musu albarka ya kuma yi musu jagora cikin rayuwa mu kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani wannan shine darasin mu na 63 afwan mun shiga cikin fasalin da yake magana akan jihadi wanda mun karanta wani fasali cewa mafi cikar halitta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya kammala ko ya cika matakan nan na jihadi ga baki ɗayan su dan haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine akmalul khalqi inda Allah ala al-itlaq kuma shine ya fi kowa girma a wurin Allah subhanahu wataala a matsayin sa na cikamakin annabawansa domin ya cika waɗannan matakai waɗanda muka karanta a fasalin da ya gabata na ainihin wato jihadi yayi jihadi haƙiƙanin jihadi kuma ya shar'anta ko ya shiga cikin wannan ibada ta jihadi tun lokacin da Allah ta'ala ya aiko shi har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa kamar yanda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal muddaththir kum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir to tun daga wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga ta zama ba ya zage dantse ya kuma miƙe kai da fata dan ganin cewa addinin Allah madaukakin sarki ya ainihin wato cika kuma ya dinga kira zuwa ga Allah madaukakin sarki ba dare ba rana a asirce a bayyane lokacin da Allah ta'ala ya saukar masa da fas da abi matu Umar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsage al'amarin Allah kuma wajen tsage lamarin Allah nan ko tsage gaskiya sai ya zamto baya tsoron zargin mai zargi da haka Allah wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiransa bai shafi iya wasu rukunin mutane ba ya kira manya ya kira yara ya kira maza ya kira mata ya kira ƴaƴa da bayi kai har aljanu banda mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyanar da umarnin Allah madaukakin sarki, ya kuma bayyana wa mutanansa da'awa, ya kuma fara musu da aibata iyayen gijin su da aibata addinin su, wanda ainihin wato wannan yasa cutarwar su ta tsananta gare shi da ba shi kadai ba, da duk waɗanda suka amsa kiransa, kuma wannan ba kansa farau ba, wato sunna ce ta Allah madaukakin sarki a cikin halittarsa. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik, ba abinda ake fada akan ka face an fada wa manzannin da suka zo gabanin ka. Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin, haka Allah ta'ala ya sanya wa kowanne annabi abokanan adawa na shaydanin mutane da aljanu. Kadhalika ma atalladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun tagun, wannan yasa Allah madaukakin sarki ya dinga rarrashin annabinsa, kuma lallai an nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ababan koyi cikin annabawan da suka gabace shi. Haka Allah madaukakin sarki ya rarrashi mabiyansa sallallahu alaihi wasallam, am hasibtum an tadkhulul janna ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim, har zuwa karshe. Da haka kowane bawa ya lura da wannan siyakin ayoyin da kuma abin da suka kunsa na izina da kuma taskoki na hikima, domin hakika mutane idan an aiko musu manzanni to suna tsakanin al'amura guda biyu, ko dai ka ji wani daga cikin su ya ce yayi imani, imma kuma ka ji wani daga cikin su ya ce bai yi imani ba, ma'ana wani yana karba yayi imani, wani kuma yana ƙaryatawa. Balma ba ƙaryatawa ba kadai yakan kuma doge akan miyagun ayyukansa. Duk wanda ya ce ya yi imanin shi ma Allah ta'ala ce za mu jarrabe shi, za mu ainihin wato gwada shi don gaskiyarsa ta bayyana daga ƙaryarsa, don a gane mai gaskiya daga maƙaryata. Bayan da za a yi mutum ya ce ya yi imani, sannan kuma wani nau'i na jarabawa da ibtila'i da Allah ta'ala kan jarabci bayinsa da shi a ce ba a jarrabe shi da shi ba, lallai wannan ya saba wa sunnar Allah madaukakin sarki cikin annabawa da manzanni da waɗanda suka biyo bayansu. Da haka dai jin zafi da raɗaɗi a wannan rayuwar, wannan wani abu ne da labud daga dukkan wani mai rai a doron ƙasa, ko ya shirya ko bai shirya ba, ko yana so ko baya so, lallai akwai matsala, akwai tangarda inda a wannan rayuwa ce ta duniya, akwai raɗaɗi, akwai zafi. Ko dai tun daga farko mutum ya ɗanɗani wannan raɗaɗin, ya yi haƙuri da wannan raɗaɗin, in ya so daga baya kuma ya samu ainihin wato jin daɗi da farin ciki a rayuwar duniya da lahira. Da haka duk wanda kuma ya bujire, to zai iya samun jin daɗi a farkon farawa, sannan kuma zai dawwama cikin takaici da baƙin ciki da kuma raɗaɗi na har abada. Shi yasa aka tambayi Imam Shafi'i rahimahullah, aka ce wai wanne ya fi falala ga mutum, shin a ba shi dama ya samu tamakkuni a ban ƙasa, ya samu ɗaukaka ba tare da wata jarabawa ba, ko kuma a jarrabe shi? Faqala, sai Imam Shafi'i ya ce la yumakkanu, to ai ka'idar Allah ma ba za a ba mutum dama a ban ƙasa ba, mutum ba zai samu wata ɗaukaka da daraja ba hatta yubtala, har sai an jarrabe shi, domin bai fi sauran annabawa da manzanni ba, ba su samu ɗaukaka ba sai da aka jarrabe su. Allah mai girma da ɗaukaka ya jarrabi ulul azumi minar rusul, yayin da suka yi haƙuri da wannan jarabawa sai kuma ya ba su dama. Fala yadhunnu ahadun, da kada wani ya taɓa zaton zai kuɓuta daga raɗaɗi irin wannan na duniya da ɓacin rai irin nata kwata-kwata. Balma ma'abuta hankali, wato ahlul alami fil uqul, wato ya tafawatu ahlul alam, sai dai masu samun kansu cikin takaici da ɓacin rai da raɗaɗi, wato ana samun fifiko ne a hankula. Wanda ya fi kowa hankalin cikinsu shi ne wanda ya siyar da raɗaɗi mai girma, ya fanshi wato raɗaɗi wanda yake ɗan ƙanƙani mai ɗan wani lokaci kuma ya gushe. ma'ana radadin iri biyu ne akwai radadi wanda yake madawwami akwai kuma radadi na wucin gadi mafi hankalin cikin mutane shine wanda ya mi musanyan radadi mafi girma na har abada ya zabi radadi dan kadan kuma na wucin gadi wannan yafi kowa hankali wanda yafi kowa wauta kuwa shine wanda yake kallon duniyar yake kallon dadinta yake kallon romanta didda akwai radadi amma sai baya san wannan radadin ya gushe da aka yi fifita duniya da aka sai a madadin ya zabi radadi takaitacce na wucin gadi sai ya zaba wa kansa radadi mafi girma kuma madawwami wannan sune ma'abota wauta a doran kasa alil muallif rahimahullah wa hadha yahsulu li kulli ahadin wannan kuma abu ne da ke faruwa ga kowane ɗaya daga cikin mutane fa innal insana domin shi mutum la budda lahu an ya'isha ma'an nas lalle babu yanda ya iya ba makawa dole ya rayu tare da mutane mutum ba zai yiwu ba yayi rayuwarsa shi kadai a wani guri shi kadai ba tare da cudanya da gogayya da mu'amala da mutane ba walahum iradatun su kuma mutane suna da abubuwan da suke so suna da soye-soyen zukatansu ya dulubuna minhu da suke nema daga wurin mutum muwafaqatahum alaiha ya yadda da su akan waɗannan abubuwan wato ba zai yiwu yayi rayuwa shi kadai ba sai yayi rayuwa cikin mutane to su kuma ɗabi'ar mutane suna da iradat wato suna da abubuwan da suke so kuma suna neman wannan abun da suke so shi din ya wafaka musu ya yadda da su ya zama tare da su akan waɗannan abubuwan fa in lam yaf'al in ko yace shi ba zai zama tare da su ba ga abinda ake yayi ga abinda ake so duk da cewa abun ba daidai bane duk da abun kuskure ne duk da abun saban Allah ne duk da abun haramun ne to amma suna so ya yi muwafaka da su a cikin yin wannan ba daidai din ba idan ya ce ba haka ba a zauhu to ya shirya za su cutar da shi duk sanda mutum ya ce zai rungumi gaskiya to ya sani zai yi adawa da magauta gaskiya wannan haka ka'ida take ba zai yiwu ba mutane sun ginu akan rashin gaskiya sun ginu akan cin haram dukiyarsu da suka tara ta haram ce gidajensu na haram ne motocinsu na hawa haram ne sun gina iyalansu da haram sannan ka zo ka ce za ka yi fada da wannan haram din ka ɗauka kuma za ku yi shiri da waɗannan mutanen lalle da ka zama mai tsantseni ka ce sai an yi gaskiya ka ce sai kowa ya koma ga halaliyarsa a daina cin dukiyar haram to ka sani waɗannan waɗanda suka ginu da ita wasu ma suka siyi mukamai suka siyi ainihin wato rauna na sarautar gargajiya da waɗannan ainihin hanyoyin na haram ka ɗauka kuma wai ba za su yi fada da kai ba na fata an gane dan haka da zarar mutum ya ce ba zai ba azauhu za su cutar da shi wa azabuhu za su azabtar da shi dukkan nau'o'in azaba wa in wafaqahum in ko ya yadda da su yadda yadda da tunaninsu ya yadda da aiki irin nasu ya wafaka musu ya bi yarima dan a sha kida hasala lahul adha ba dai kada cutarwa yake tsoro in ya saba musu za su cutar da shi ba to hasala lahul adha wal azab cutarwa dai da yake gudu za sai ta same shi azabar da ya kaucewa ita ma sai ta same shi in dai wannan duniya ce sai ya ce taratan minhum wani lokaci daga gare su su kansu babban misalin da za a gane ka kalli tura wannan duk wanda ya musu muwafaka ya yadda da dukkan tsare-tsarensu da policy dinsu ya karbo kwangilolinsu ka gaya mun wanda aka wanye har ƙarshe lafiya waye kuma wanda ba su ne silar rabuwarsa da duniya ba waye wanda kuma ba su dawo sun yaƙe shi ba bayan da ya yi musu yaro bayan da ya tallata manufofinsu bayan ya ɗauko kwangilolinsu abinda ya guda sai ya faɗa masa ai dan kar a yaƙe shi ai dan kada a yanke alaƙa da shi ai dan kaza kada kaza ya faru shi yasa ya miƙa wuya akan ba daidai ba to duk da haka bai kubucewa wannan ba daidai din ba cutarwar da ya guda dai sai ta same shi abinda ya kaucewa na azabtarwa zai hadu da shi wani lokaci daga gare sun su wanda ya wafaka musu wa taratan min gairihim wani lokaci kuma daga wasun su wani lokaci daga su wa'anda ya wafakawa wani lokaci daga wasun su kaman indahu dinun kaman duk wanda yake da addini watukan yake da takawa yana kokarin kiyaye dokokin Allah halla baina qaumin fujjar sai kuma gashi ya sauka a farfajiyar mutane fajirai zalama azzalimai wala yatamakkanuna min fujurihim wa zulmihim illa bimuwafaqatihi lahum kuma aka wayi gari ba za su samu damar fajircin su ba da zalincin su sai ya bada hadin kai aiki ne na gwamnati ana so a saci kudin gwamnati dole sai da hadin kansa an shiryo wani ainihin wato budget na ƙarya an shiryo wata bocha ta bogi dole sai an ga sa hannunsa kan kudi ya wuce kuma ya zama kadangaren bakin tulu ya ki sa hannu ka ga mun yanda ba za a yi fada da shi ba ka ga mun yanda ba za su yake shi ba to misalin da za ka gane mutum mai addini mai takawa kuma gashi yana tsakiyar fajiran mutane azzalimai kuma aka wayi gari fajircin da zalincin ba zai yiwu ba yanda suke so sai ya wafaka musu in yaki wafaka musu me kake tsammani ko kuma alal aqalli aw sukutihi anhum ko ya ja baki yayi shiru karye magana akan barnar su dayan biyu imma ya bada dama ya zama tare da su imma kuma yayi shiru kada ya dinga magana akan ta'adun su in ba a samu dayan biyan nan ba to na uku fada za su yi da shi ana aka kaida take fa in fa'ala idan ya aikata salima min sharrihim zai ga kamar ya kubuta daga sharrun su filipti da a farko amma wannan wato abin da ya aikata na mu wato muwafaka gare su wato wafaka musu da yayi a karan farko thumma yatasalladuna alai to ai za su samu dama da iko a kansa bil ihana dole za su wulakanta shi wal adha kuma za su cutar da shi adhafa ma kana ya khafu ibtida'an ninkin baninkin abinda ya kasance yana jin tsoron faruwa a kansa da farko law ankara alaihim da yayi musu inkari an gane ko wato za su ta neman ya zo za a yi ta kuma kokarin ya zama tare da su da ya yadda shi ma ya shigo aka tura ma kudi aka yi masa alert account dinsa shi ma aka abun nan ya fara jin dadi yanzu dole ya zama yaron su dole su kaskantar da shi su wulakantar da shi duk inda suke so dole yi domin suna da record dinsa suna da komai nasa shi ma ya ci da haka da ya fara wasu surutu sai a fara fito da wasu rubuce-rubuce da wasu hotuna a kansa a fara haska mai ya ce ka gani ko ko kai shiru ko kuma akwai wanda suka fi waɗannan muni sai ka ji mutum da ya fara fuffuka sai ka ji tsit ka ji ba wani bayani mala ya yi shiru a ce a wani fada dan gwagwarmaya ne ya ina wace gwagwarmaya a riga an cinye shi na fata an gane to shi sa wato sai mutum yana neman taimakon Allah yana addu'a Allah idan mutum ya tsinci kansa cikin irin wannan situation irin wannan yanayi ga takawa ga addini amma fa yana bainal fujjar zalama dama-daman a gefe yake za su iya fajircin su ko bashi za su iya zaluncin su ko bai yadda ba to wannan kaga shi bai da tasiri ba sa kallon sa amma wani babba ne a office amma aikatan yana daga cikin manya sannan kuma gashi yayi babake ya ce sai an yi daidai shi ya ki ya ce ya kuma kibari a ci ko ka san wani lokacin aka rasa yanda za a yi mutum har da kulumboto ana yi idan mutum ya yi sake baya yin azkar din nan malam ya rabu da sunna wala malam har kulumboto suna yi yanzu ne ya jefa mutum gama zai gama kalau yake in an je ko ina amma wallahi yana zuwa office ya fito da shi shi da kansa zai dinga nema a dauke shi daga wannan ma'aikatar. Duk ana samun irin wannan banda sauran barazanoni kala-kala. To gara yayi inkarin tun a karan farko. Cutar wadda za a yi masa a karan farko mai sauki ce, akan ya mika, wato ya mika kai bori ya hau. In yayi wannan illar da za a yi masa, to tafi illar da ya guda a karan farko da yayi inkari. Domin alal aqallin yayi inkari a karan farko, Allah yana tare da shi, zai samu gudunmawa da dauki daga Allah subhanahu wataala. Kullan yusibana tanana, in kaga wani abu ya same shi, to ma kataballahu lahu ne, Allah ya riga ya rubuta, zai daukaka darajarsa, zai daukaka ladansa, zai kankare masa wani zunubi ta hanyar cutarwar da su wani za su yi masa. To wannan kuma cikin hikimar Allah, sai kaga wani abu ya same shi sanadiyar wannan. Amma wannan zai zama masa da sauki fiye da a ce miƙa wuya yayi abin da ya gujewa, kuma sai kaga ya faru gare shi. Ko kun fahimta? Wa in salima minhum, in ma ya kubuta daga wajensu, tunda su ai kila abokancin mushansa ne da shi da su aka yi ta yin, da shi da su suka yi ta yin abun, in ma ya kubuta su ba su cutar da shi ba, fala budda an yuhana ala yadi gairihim, ko shakka babu sai ya wulakanta a hannun wasu ba su ba. Wuyatta wannan gwamnatin ta sauka wata tazo, da an zo bincike za ka ga irinsu ne wanda dama dan adawa ne, kuma dama da su aka yi badakala a gwamnatin da ta wuce, ko a Najeriya wa shahida shahidu min ahliya, ai muna ganin abin da yake faruwa ko wancan za ka dib a waccan, wato gwamnatin da suka yi badakalar tunda tasu ce za ka ji shiru. Amma da an zo wata gwamnatin sai ka ji an fara bude-buden, musamman kuma ya zamto abin da dai ya gujewa sai ya fada masa, da an fara wannan tone-tonen, dama yana cikin yan adawa wanda suka zafafa adawa suka yi kaza, sai a fara tono wasu abubuwa mala. Shi ne sai ka ji an ce an gayyaci mutum majalisa ya yanke jiki ya fadi. Na fata an gane. Fal jazmu kullal jazmi al akhadh bima qalatu Aisha. Fal hazmu kullal hazmi, wato himma ƙarshen himma, niyya mai ƙarfi ta ƙarshe shine al akhadh bima qalatu Aisha. Yin riko da abin da Nana Aisha radiyallahu anha ta faɗa li Muawiya, ta ce wa Muawiya, man ardallaha bi sakhadin nas, duk wanda ya nemi yaddar Allah ko da mutane za su yi fushi da shi, ya yadda Allah, yana son Allah ya yadda da shi, bai damu ba ko kowa zai fushi da shi, bai damu ba ko kowa zai kiyi da shi, bai damu ba ko ba a damawa da shi, shi kawai neman yadda Allah yake. To duk wanda ya riko da wannan, kafahu Allahu mu'natan nas, Allah zai isar masa wahalhalun mutane. Kenan kawai. Sai ga kafa Allahu al-mu'minina al-qital. Sai ga ana kullawa, Allah yana warwarewa. Ana sa tarko, Allah madaukakin sarki yana tsallakarwa. Saboda yaddar Allah da ya nema, to Allah ta'ala zai isar masa ga dukkan wata ɗawainiya da wahalhalu da cutarwar da ƙulle-ƙullen da mutane za su yi masa. Ai mun ga yanda annabawa suka yi, suka saba da duk wanda ya ce ba tare da su yake ba, suka an yi musu ƙulle-ƙulle, an yi duk abin da za a yi, amma Allah maɗaukakin sarki ya tsare su. To da haka Nana Aisha ta ce wa Sayyidina Muawiya, ta ce man ardallaha, duk wanda ya yaddar da Allah bi sakhadin nas, ya yadda da fushin mutane, ya karbi bakin jinin mutane dan ya sami yaddar Allah, kafahu Allahu, to Allah madaukakin sarki cikin ka'idarsa shi kuma yana isar masa, yana wadatar masa da mu'natan nas, dukkan wani gutsurutsoma da dawainiya da kai komo din mutane. Wa man ardan nasa, wanda kuma ya yarda da mutane, ya nemi yaddar mutane bi sakhadillah, koda ku Allah zai fushi da shi, shi ya fi gamsuwa da fushin Allah da a ce masu mulki ko shugabawa ne ko suwa ne ko suwa ne suna fushi da shi, shi gaskiya ba zai iya jurewa fushin ba, ba zai iya azumin shekara hudu ba ko shekara takwas. Da haka shi dai da a yi gwamnati babu shi, da a yi wannan tsarin ba tare da shi ba, a ce masa baya ciki, to gara koda fushin Allah ne ya fi gamsuwa da fushin Allah fiye da fushin mutane. lam yugunu anhu min Allah shay'a. Na Aisha tace kuma mutane yardan da Allah ta'ala ya so da damke shi mutane ba za su iya tsina na masa komai ba. To sai mutun ya duba sai ga wanne zai zaba. Neman yardar Allah waɗanda kawai za su zama tare da kai mutanen Allah. Amma duk wani fasiki, duk wani azzalimi, duk wani asharari, duk wani mai saban Allah lalle ba za ku shirya da shi ba. Za ku yi fada. To nan ga yaddar Allah ga kuma yaddar ashararren mutane. Sai mutun ya zaba. In ka zaba ashararren mutanen kai ka san wato taku da Allah ba za ta yi kyau ba. Na fata an gane. Wannan hadisi Imam Tirmidhi a cikin Az-Zuhud ya ruwaice shi hadisi mai lamba ta 2414 Abu Nu'aym a cikin Hilya mujalladi na 8 shafi na 88 Al-Qudai a cikin Musnad Shihab shi ma ya kawo wannan hadisin mai lamba ta 501 zuwa 499 zuwa 501 haka Ibn al-Mubarak a cikin Az-Zuhud shi ma ya kawo a shafi na 199 haka Ibn Hibban shi ma a cikin Mawarid shi ma ya kawo hadisi na 1541 zuwa 42 wa Sahihul Albani bi majmu'i turuqihi Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisin in an tara hanyoyin hadisin yana da duruk hanyoyi da yawa to in an tara su za su samu ta kauya su inganta da haka Albani ya inganta hadisin da haka wannan magana tana na Aisha tana da kyau sosai wato da ta gaya wa sayyidina Muawiya ya kamata mu ma mu gaya wa kawuna mu man ardallaha bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas wa man ardan nas bi sakhatin la lam yughnu anhu min Allah shay'a ومن تعمل احوال العالم راى هذا كثيرا ما لايته دو wanda ya lura da halayyar halittar Allah to zai ga wato wannan misalin da malin ya bayar zai ganshi da yawa fi man yu'inu ru'asa ga wanda yake taimakon shugabanni azzalimai wa ahlal bid'i yake taimakawa yan bid'a haraban min uqubatihim wai dan ya guje wa uqubasu da cin mutuncin su da cin zarafin su da kagen su da yarfan su mun ga da yawa abin da ya faru kamar yanda na bada misali abinda mutun ya kaucewa ko ya guje wa dai shi yake tarawa a karshe wal aqibatu lil muttaqin in an je karshen masu tsoron Allah su kadai suke kwashewa da kyau aqibar karshe farkon kam za ka ga kamar abubuwan amma alkaluman suna canzawa ne in an je karshe al'umuru bil khawatim ai da ma karshen ba hawan ba saukar gangarewar anan matsalar take da haka abinda mutun ya kaucewa a karan farko dan a tafi da shi dan a dama da shi ya zama yana tare da azzalimai yana tare da shuwagabanni yana tare da yan bid'a to wannan abin dan kasa azabtar da shi ko azabtarwa da baki ko azabtarwa da aiki to wannan shine da yawa abin da yake faruwa a kansu faman waqahu Allahu ko waqahu Allahu sharra nafsi duk wanda Allah ya kare shi daga sharrin ransa imtana'a min almuwafaqati alal muharram to yakan hana kansa yin muwafaqa da ainihin dacewa da al-muharram akan abin da Allah ya haramta wa sabara ala udwanihim yakan yi hakuri akan adawar su su waɗanda suke son sai yayi haram thumma takunu lahu al-aqibatu fid dunya wal akhirah sannan karshen al'amari mai kyau nasa ne a nan duniya kuma in an je ranar tashin alkiyama shine mai samun kyakkyawan karshe kama kanat lirrusuli liman ibtuliya min al-ulama'i wa ghairihim kamar yanda in abin yake kasancewa ga manzanni da kuma waɗanda aka jarrabe su cikin malamai da wasunsu kaga da haka abin yake mutum ya kafe akan gaskiya ya doge akan ta to sai ga taimakon Allah yana tare da shi akwai daci akwai wahala kaka dauka kai kade da kake rike da gaskiya kai kade kake shan wahala yanzu da Allah tambaye ku a rayuwar da muke a Najeriya masu sallah ne kawai suke shan wahala masu zuwa sauraron karatu su kadai ne Najeriyanci yake taba su haka gani in mutum ya dauka ai riko da addini shike kawo talauci ko shike kawo matsi to kai kade kake cikin matsin
shine babban misalin da za ka gane so saboda haka mas'alar ba wannan bace gara ka dandano wahalar farko kamar yanda karatun mu na wancan satin ya nuna cewa wannan duniyar faradadinta sai kowa ya dandane shi fa ba wanda aka cire wa hula kar ka dauka masu mulki su kam sun haye masu kudi sun haye masu mukamai sun haye haka kake gani ni'imar da kake cikin ta da yawan su ba sa cikin ta da yawan su ba sa cikin ta amma ba za ka fuskanta ba tunda kai matsala ka kawo kudi ne ka dauka kudi shine jin dadi shine sa'ada ka dauka idan mutun ya samu kujeran mulki shikenan shi ya samu ya gama samun sa'ada haka kake fahimta haka kake fahimta amma wani bala'in ko da yaushe akwai wani dan majalisar tarayya ne ce yake mallam ku taya mu da addu'a wallahi musiba wallahi sha'awa ku miki haji ba suna jin alad mai fasa waya amma sun ce sha'awa ka suke musamman mutun yaje da niyya yayi daidai ai na gaya maka yin daidai a cikin kunzumin mabarnata yana da wahala yana da wahala to amma kai tunda matsayin da kake baka gane ni'ima bane shi yasa sai kake ta rena kana ta ganin kawai suwa ne sune wanda suke jin dadi suwa ne sune suke jin dadi saboda kai har yanzu aka ce kai tarifin jin dadi baka san shi ba dauka kai kaji da wai shi wannan din da kake kallo an hana shi cin kaji da nama da yawa tintin yana kallon masa kwai fakace ce yayin da dan sa ya ce wasa ya balda ita shi an ce ya daina cin kwai sai ga wani lokaci ya tura kasuwar iman ciwo mu zogale ga mutum kamar zomo yana ta cin ganye kaya kai ba ruwanka kawai za ka ga kawai dama yawanci tafiya ka kawa kake shi yana da wani keke in ka ga irin gumin da yake yana kallon kilomita an ce kullum sai ya hau keken da motocin fa da komai yana na amma kullun ka ganshi da ya singulate daga jeren wando sai ya hau wannan keken inji likita ya tuka shi na tsawon minti kaza ya yi gumi sosai sannan yake iya samun bacci sannan yake jin gabobinsa sun yi daidai ka san wa man qaddara Allahu wa halahu tana nan ko to shi yasa zabar jin dadi wanda yake wato radadin magana da mallan yayi shine radadin fa kowa yana ji to amma radadin iri biyu ne akwai dan takaitacce na wucin gadi akwai radadi mai girma kuma babu ranar yankewarsa sai ka zabi daya radadi takaitacce mai yankewa shine radadin duniyar nan shi yasa aka ce da zarar an je lahira in Allah ya taimake ka aka saka a aljanna an ce da mutum ya ji hucin aljannan nan tiririn nan ya bushe shi za a ce wai ka taba wahala a duniya shin akwai wata rana da kai takeici bakin ciki ko kai rashin kaza ko kai rashin kaza ka taba yin talauci tambaya ma zai dinga yi wai me talauci me wahala wannan tiririn ko wannan kamshin iskar aljanna da ta bushe shi ta mantar da shi duk wata wahala da ya taba sha a duniya an yi delete all na duk wata wahala da ya sha a duniya ya ma iya tuna wahalar da ya sha ba zai ce shi bai taba shan wata wahala ba haka aka ce in aka dauko wanda da ya zama wato dan da bai san yau ba a samu wanda shi a gata ya tashi a gata ya rayu amma bai bi Allah ba in an ce in aka sa shi a wuta da tiririn wuta ya bushe shi da hamamunta in aka ce ya taba jin dadi a duniya wallahi ya manta ya manta na fata an gane Allah ya ganar da mu walamma kana al'alamu in dai wannan duniya ce yayin da ya kasance radadinta la mukhlisa minhu ba me iya kubuta daga radadin duniya albatta baka san akwai radadi internal ba internal radadi akwai radadi wanda zaka ji zafi a nan ka ji ciwo nan ka ji akwai internal radadi yanzu wani matarsa ce ifrituwa minal jinni Allah ya ji an hauna shi yanzu wani addu'a yake yace yanda suka sa shi shan magani forever in Allah da ya san sha magani forever Allah yace matansa ne suka sa masa wato hawan jini da haka yace yanda duk wanda ta sa masa wannan yake shan magani fore ba yana nan yana addu'ar Allah ya jarrabe ta da shan magani fore ba haka wannan internal radadi ne za ka ganshi a cikin mota za ka ganshi a babban gida amma akwai internal radadi wanda bacci sai dai bacci barawo ne ya dauke shi an fahimta da haka ka godewa Allah bawan Allah radadin dai indai wannan na duniya ne ba wanda zai kubuta to gara kai mai dalili shi radadin gara ka dandani radadi mai dalili azza Allahu subhanahu wa ta'ala sai Allah mai girma da daukaka ya rarrashi man ikhtara al-alam al-yasir al-munqati'a wanda sai Allah madaukakin sarki ya rarrashi wanda ya zabi radadi dan kadan kuma mai yankewa ala al-alamil azimil mustamirri akan radadi mai girma kuma mai dogewa wanda ba ranar yankewarsa Allah ya rarrashi wanda suka zabi gara su dan ji radadi na wucin gadi alaba shi daga baya su ji dadi har abada sai Allah ya rarrashe su bi kaulihi da fadin sa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan ko man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'at wa huwa samiul alim man kana yarju liqa'a Allah duk wanda ya kasance yana fatan haduwa da Allah shi duk wa'annan abubuwan fatan sa ya hadu da Allah lafiya duk kokarin da yake shige da fice kasuwanci aiki duk da yake yana kadaran ka da hanta ka tsantsan yake fatan da yake ranar haduwarsa da Allah ya hadu da Allah lafiya fa inna ajala llahi la'at to lallai ajalin Allah yana nan zuwa da shi da ya nemi haduwa da Allah lafiya da wanda ma baya so duk za su hadu da Allah din fa inna ajala llahi la'at wa huwa samiul alim Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma masani ne suratul ankabut ayata 5 fa daraba li hadhal alamil munqati ajalan kaga ke sai Allah ya buga misali ga wannan radadin mai yankewa ya sanya masa kai ajalan wani ajali wa huwa yawma wa huwa yawma liqa'ihi shine ranar haduwa da Allah wannan radadin ya yanke da zarar mutun ya hadu da Allah to tunda wannan radadin yan takaitaccen mai yankewa da mutun ya hadu da Allah an gama da wannan radadi ya yanke falyatalazzal abdu a'zama ladha sai kuma bawa ya dandani jin dadi mafi girma bima tahammala saboda abinda yayi na juriya minal alami wato na radadi li ajalihi dan ya same shi shi wannan jin dadin to hakurin da yayi da jure wannan radadin da yayi dan fatan samun wannan jin dadin to a wannan ranar zai ji wannan dadin wa akada hadha al'aza Allah madaukakin sarki kuma ya karfafa wannan rarrashin bi raja'il liqa da fatan haduwa da shi Allah din liyahmila al'abda ishtiyaquhu ila rabbi domin begen da bawa da shauƙantuwar da bawa zai yi zuwa ga ubangijin sa ya dauke shi ala tahammulil alamil ajili akan jurewa dukkan wani radadi da wata kwaramniya ta wannan duniyar magaggauciya ai Allah ya ce man kana yuridu al ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wai ko duniya kake so fa sai gurgudan yanda Allah ya ga dama zai baka ita kanta duniyar ce man kana yuridu al ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu kuma shi ma ga wanda muka yi nufi wani ya rabu da addini ya rabu da Allah duniya yake newa idan sarfa kuma Allah ya hana shi ka khasirar duniya wal akhirah ya shi biyu babu yayi na fata an gane ya shi biyu babu da haka ko da duniyar mutum yake so a fujajan to na farko Allah zai ba shi gurgudan abinda Allah ya ga dama sannan kuma sai in Allah ya nufi ma yana daga cikin waɗanda za su dandani ko da duniya ce bal rubbama gayyabahu shauqu ila liqa'ihi an shuhudil alam kai sau da yawa ma shi wancan da yake ya zabi radadi ta takaitacce na wucin gadi mai yankewa. To shi wannan din sau da yawa ma shaukin haduwa da san haduwa da ubangijinsa yakan boye masa ganin al'alam radadin ma. Shi wannan shaukin so ya hadu da Allah lafiyan bai ma san ma ya fada kwata ba, bai san ya kwarza ne ba, bai san an buge shi ba, duk ba ma ya ji. Wal ihsas ba ma ya ji radadin. Me yasa? Shaukin haduwa da ubangijin sa ma shi gaba ɗaya ya mantar da shi dukkan wannan radadin. Sai dai an zo an zauna ana ka ana shan wahala ma shi ya ji ashe mutane suna fa kuka suna cewa suna shan wahala. Shi tuni dama ya riga ya saita tafiyar tasa san haduwa da ubangijin sa. Da haka wannan shaukin ila liqa'i rabbih ya ma boye masa ganin radadin ko kuma jin radadin ma a jikin sa. Walihada dan haka ne sa'ala sallallahu alaihi wasallam rabbahu shauka ila liqa'i, dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon ubangijinsa a shauka ila liqa'ihi, begantuwa da shauƙantuwa zuwa ga haduwa da shi Allah, kamar yanda yazo cikin hadisin da Imam Ahmad ya ruwaice shi a mujalladin sa na 4 shafi na 264, Imam An-Nasa'i a cikin As-Sahih, hadisi na ainihin wato 1305 zuwa 1306, Ibn Hibban shi ma ya kawo shi a hadithi na 509 a Mawarid cikin hadithin wato daga hadithin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma, wasahu al-Albani fi Sunan An-Nasa'i. Ana fahimta ko? Wa shauquhu min a'zamin ni'am, wato shauƙin haɗuwa da Ubangiji yana daga ni'ima mafi girma. Shauƙin haɗuwa da Ubangiji yana daga cikin ni'imomi mafi girma. Walakin sai dai li hadhihi ni'mati, wannan ni'imar kafin mutum ya same ta aqwalun, akwai maganganu, wa a'malun, akwai wasu ayyuka, huma sababul ladhi tunalu bihi, su ne sabubban da su ake samun wannan ni'imar. Akwai abin da Allah yake so ka dinga faɗa in kana son wannan ni'imar. Akwai ayyukan da Allah ta'ala yake so ka dinga aikatawa, da ayyukan da waɗannan maganganun su ne sabubba, su ne silar samun wannan ainihin wato ni'ima din. Wallahu subhanahu sami'un li tilkal aqwal, kuma Allah subhanahu wata'ala yana nan yana sauraron waɗannan zantutukan daga bakunan da zantutukan ke fita. Alimun, Allah masani ne bi tilkal a'mal, da waɗannan ayyukan wa'inda daga su ne ake samun wannan ni'imar. Wa huwa alimun, kuma Allah masani ne bi man yasluhu li hadhihi ni'ima, ga wanda ya fi dacewa ya cancanci wannan ni'imar. Allah shi ya fi sani. Kama qala ta'ala, kamar yanda Allah ta'ala ce, wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din, kamar haka ne muka jarrabu sashin su da sashi, muka fitini sashi, wasu suka zama wa wasu fitina. Allah ta'ala ce muna sanar muka yaka, wa kadhalika, kamar haka Allah ta'ala yake yi, fatanna ba'dahum, muka fitini, muka jarrabi ba'dahum sashin su bi ba'din da sashi, aka jarrabi muminai da fasikai, aka jarrabi fasikai da muminai, shi ne fatanna ba'dahum bi ba'din. Suratul An'am aya ta 53, fa idza fatatil 'abda ni'matun, idan wata ni'ima ta kubucewa bawa, falyaqra 'ala nafsi, ya karanta wa kansa, alaysa Allahu bi a'lama bi shakirin, karantar da kansa wannan ayar, ashe Allah ba shi bane mafi sanin masu godiya. Kenan kubucewar wata ni'imar gare ka, kai gode wa Allah. Da zarar bawa wata ni'ima ta kubuce masa, akwai hikima, da aka yi nuna godiya ga Allah. Alaysa Allahu bi'alamu bishakirin thumma azzahum, suratul an'am aya ta 53, thumma azzahum ta'ala, sannan Ubangiji ta'ala ya rarrashe su, bi'aza'in akhar, da wani rarrashin daban, wa huwa shine, innama jihaduhum, wai jihadi da mutane suke yi, gwagwarmaya da suke yaƙi da zuciya, yaƙi da shedan, ya karkafure da kashe-kashen jihadi duk da muka karanta a baya,
innama jihaduhum fihi, jihadin da suke yi saboda Allah, innama huwa li anfusihim, wai suna yi ne dan kawunansu, amfanin jihadin kansu yake dawowa. Wa annahu, domin Allah madaukakin sarki ganiyun anil alamin, mawadaci ne ga barin talikai. Kada su dauka in sun yi jihadi amfanin jihadin zuwa ga Allah yake komawa. Kaga dai Allah ta'ala ya ce aje ayi jihadi, ka yaki zuciyarka, yaki shedaninka, yaki munafukai, yaki ainihin wato kafirai ko, to wannan jihadin ko kaje kai kai zaka amfana da jihadin ba Allah bane. Domin Allah madaukakin sarki ganiyun anil alamin, bai buƙatar komai a wajen kowa. Fa maslahatu hadha aljihad, dan haka maslahar jihadi, dan uwanka yaki zuciyarka ka tirsasa ta daidai ko kai ka amfana ba ruwan Allah. In kai amfani da hanyoyi guda biyu da aka gaya ma, kai yaki waɗannan hanyoyin dan ka kada shedaninka, hanyoyin sha'awa da shubuhohi, kai amfani da wato da dabaru, kai yaki waɗannan hanyoyin guda biyu ka kada shedaninka, amfanin yana komawa ne zuwa gare ka. Lalahu subhanahu wa ta'ala, amfanin jihadi ba yana komawa bane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma akhbara, sannan Allah ta'ala ya bada labari, annahu yudkhiluhum, cewa shi Allah madaukakin sarki zai shigar da su, bi jihadihim, ta sanadiyar jihadun su, wa imanihim, da kuma imanun su, fi zumratis salihin, cikin jama'a da tawagar salihai. Thumma akhbar an halid dakhili fil imani bila basira, sannan Allah madaukakin sarki sai kuma ya bada labari game da halin wanda ya shiga cikin imani ba tare da ilimi ba, ba basira. Wa annahu yaj'alu fitnatan nasi, irin wannan ne wanda shi imanin nasa ba tare da ilimi ya, wato ya samu imanin ba, imani ne wanda babu ilimi da zai karfafe shi ya zama tare da shi da zai tallafe shi. To wannan shine wanda za ka ga ya ja'alu fitnatan nasi, yana sanya fitinar da mutane suke masa, ai adahum lahu, cutarwar mutane gare shi, wa nailahum iyahu, da cin mutuncin da suke masa, bil alami alladhi la budda minhu, da wannan radadin da ko yayi daidai ko bai daidai ba, babu makawa daga wannan radadin, indai na duniya ne, sai kaga yana sanya wannan azabtarwar da cutarwar ka azabillahi alladhi farra minhu almu'minun, sai ya maida wannan cutarwar da mutane suke masa kamar azabar Allah wadda mu'minai suke guje mata, bil imani, ta hanyar imani. Fa idza jaa nasrullahi lijundi, da haka duk sanda nasarar Allah ta zo ga rundunar sa shi Allah, qal, sai ka ji mutun yana cewa inni kuntu ma'akum, ai ni ma ina tare da ku, wallahu a'lamu biman dawa alaihi sadruhu minan nifaq, bayan Allah tini yana da masaniya game da abin da zuciyarsa ta nannade na munafurci. Da fata an gane wal maqsudu, abinda ake nufi, annal hikimata iqtadat, hikimar Allah ta hukunta, annahu subhanahu wa ta'ala la budda an yamta hinan nufus, hikimar Allah ta gudana, Allah gafarta malan ka shirya, hikimar Allah ce ta gudana, zai jarabci zukatan mutane, wannan hikima ce, kuma Allah ya riga ya zartar da wannan hikimar. Hikimar Allah ta zartar da la budda ba makawa, an yamta hinan nufusa, lalle Allah sai ya jarrabu zukata, fa yuzhiru tayyibaha min khabithiha, dan Allah ya bayyanar da tsarkakakkun zukata daga masu dauda. Ba haka ba, kowa yana cewa zuciyarsa mai kyau ce, kowa yana cewa yana da imani, amma Allah madaukakin sarki ya kawo jaraba, in aka jarrabu mutum aka ga bai girgiza ba, nan ake gane imaninsa na gaske ne, amma jarabawa tana zuwa kankace mai ya juya da baya, to ai shi sa Allah ya ce zai jarabawa,
shi yasa Allah yake jarraba a jarrabu mutun a kansa a jarrabu mutun a iyalinsa a jarrabu mutun a dukiyarsa a jarrabu mutun a danginsa a duk waɗannan jarrabobin dan Allah madaukakin sarki yana jarrabawa ne liyamizallahu alkhabisa min at-tayyib dan Allah madaukakin sarki ya fitar da wato kyakkyawa daga fasagurbi idhin nafsu bil asli domin ita zuciya asalinta jahilatun zalimatun asalinta jahila ce azzalima ce wa qad hasala laha bil jahli wal zulmi min al khubus shi yasa wa qad hasala laha bil jahli ta hanyar jahilcinta da zaluncinta ta riga ta samu min al khubus wata dauda da datti ma ya hataju khurujuhu wanda wannan da dattin wannan dattin da zuciya ta samu na zalunci da ainihin wato jahilci tana buƙatar a fitar da shi ila tasbiya tana buƙatar zuciyar a fito da ita a tace ta a wanke ta fa iza kharaja fi hadhihi ad-dar wa illa fa fi kiri jahannam fa in kharaja in Allah ya ce miki mutum wannan dattin dake cikin zuciya ya fita fi hadhihi dar tun anan duniya zuciyar aka wanke da tun jarabawa kan jarabawa duk da suka zo Allah ya wanke mutun ya zamba zuciyarsa cikakkiya ce da imani ba datti a cikin ta shikenan ranar tashin alkiyama zai je wa Allah madaukakin sarki bi kalbin salim wa illa in ko wannan dattin bai fita ba anan duniya to fa fi kiri jahannam to dole sai an goge dattin nan sai an wanke shi da kiri jahannam wato menene kir ma na zigazigi afwan yawa zigazigin jahannama lalle ba wanda zai tafi lahira da dattin zuciya sai an wanke shi da zigazigin jahannama fa idza nuqiya al'abdu in an tsarkake bawa udhina lahu bidukhul fi dukhulil janna sannan fa ayo mutun izinin ya shiga aljanna ba yanda zai mutun ya shiga aljanna zuciyarsa da dauda ina ba ta gane da kaga kenan tun anan gar Allah ya wanke zuciyar tun anan in ba a wanke ta anan ba to kiri jahannam wannan ainin zigazigi na wutar jahannama sai an wanke ta dan ba wanda zai shiga aljanna zuciyarsa tana da datti kuma ya danganta da irin dattin akwai dattin da kiri jahannam zai wanke akwai dattin da yafi karfin wannan ma ba zai fita ba dan haka sai dai mutun ya ci gaba da dawama a cikin wuta Allah ya kiyaye sai mu tsaya a wannan lokaci a wannan gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah